sai mutane ku saurara ku ji abin da zani faɗi in bayyana muku abin da Nizzi ga Usmanu tun can zama mutajer ga Usmanu Nizzi shi hal gwandu sifa wata sukutun sa Kano Usmanu ya sallamu ai wanga zama
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya su tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki ba mu dama muka saki saduwa da ku a cikin wannan shiri mai tarin albarka wato shirin ayyukan mujaddadi da mukarrabansa shirin da ke kokarin kawo muku aikace aikace da aka gudanar a cikin wannan daula ta Usmaniya daula mai albarkar da ba taɓa yin daula da ta kai ta ba a Afrika gaba daya daular da shekara 100 tana gudanar da ayyukanta karkashin littafi Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan yankin nan namu daular da jagoranta ya assasa ta Sheikh Usman Nufodi rahimahullah wanda kuma kamar yadda kuka sani muna dauko su littafai wayanda aka rubuta a wannan daula tun daga jagoran wannan daular har zuwa ga mukarrabansa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kan musu da alkhairi kuma Allah ya sa aljanna firdausi ta zai tace makoman mu da su gaba daya idan ba mu manta ba muna cikin littafin nan da ake cewa Umdatul Ubadi littafin da ke bayani game da wasu ibadodi muhimmai wanda ya kamata matsayinka na musulmi ka dinka ba su muhimmanci a wajen aiwatarwa wato ayyukan da suke ba na farilla ne ba amma suna da muhimmanci kwarai da gaske domin suna taimaka ma farillarka abun da ya shafi salloli na nafila abun da ya shafi sadaka ta nafila abun da ya shafi azumi na nafila har dai abun da ya shafi su zikiri da sauran ayyuka na alkhairi kamar karatun alqur'ani to muna cikin abun da ya shafi zikiri wanda cikin wannan littafi babu inda ya faɗaɗa kamar bayanin zikiri ya kawo hadisai kamar yadda shehu ya muna bayani mujaddadi cewa dukkan hadisin da zai kawo wa ko ma ya zan Bukhari da Muslim ne ko kuma ya zan Bukhari kadai ne ko kuma Muslim shi kadai ne satin da ya gabata mun kawo hadisin Shaddad ibn Auz wato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake gaya muna menene sayyidul istighfar jagoran istighfari gaba daya mun karanci wannan hadisi amma kuma saboda ganin muhimmancin hadisin kuma ko da muke karatun sa wannan lokaci na hararon mu wanda ya sa yau zamu koma a farkon wannan hadisin domin karin bayani game da wannan hadisin kamin mu ce gaba
daga ta nazirin iral sunan sa subiyal farina da jerena ina da cin zanzana fuska izya fadata da tawriya ta fu'anu ina da
wato hadisi ne wanda ke bayani game da shugaban istighfari akwai istighfari daban-daban wanda ake yi a duniyar nan wanda suka fito daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka fito daga qur'ani wanda ma suka fito daga hannun magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma sai manzo Allah sai ya nada wannan yaza shine jagora gaba daya yace shine sayyidul istighfar shine shugaban kowane irin istighfar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fada kamar da Shaddad ibn Aws yake cewa sayyidul istighfar an yaqula al abdu abunda shugaban istighfari shine mutum yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine sayyidul istighfar kuma yake cewa duk mutumin da ya fade shi da marece Allah ya kaddarce shi da mutuwa a cikin wannan daren to lalle shi ya tabbata dan aljanna ne idan kuma ya fade shi da sahi Allah ya kaddarce shi da mutuwa a wannan yinin to kuma shikenan shi ya mutu dan aljanna wanda wannan yake nuna mana muhimmancin kenan mu maida wannan istighfari shine matsayin wirdin mu da muke fadi da sahi da marici da kai sallar asuba ka karanci wannan addu'a wannan istighfari da wannan kikkiawar niyya lokacin da aka yi sallar isha kuma sai ka karance wannan ko kuma da marece ba dole sai ya kai lokacin sallar isha ba koda da magariba ne da zarar rana ta fadi to sai kai kokarin ka karanci wannan addu'ar kenan kana iya karantawa lokacin da kai sallar magariba ka aje duk lokacin da kai magariba ko kai asuba to zaka yi wannan zikirin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka guarantee idan ka mutu to zaka tabbata kai dan aljanna ne ba abin da muke nema a wannan rayuwar nan tamu abin da kai aljanna sannan duk abin da ka samu in baka samu aljanna ba ka tabi saboda wannan guarantee ne daga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dake cewa duk mutumin da ya fade shi da sahi to yin gaba din Allah ka mai rasuwa to shi zai rasu dan aljanna ne haka idan ka fada da marici Allah ka ma rasuwa a cikin dare to kuma ka tabbata kai dan aljanna ne to ashe wannan shine babban wiridin da ya kamata mu ma bashi muhimmanci kwarai da gaske addu'ar bata da yawa kana iya haddace ta yanzu in baka iya haddacewa ka iya rubuta ta ka aje a duk lokacin da ka tashi karantawa sai ka dauko ka karanta sannan kuma mu sani da cewa ba dole ne sai da asuba kai ake karantata ko kuma da marici kai ake karantawa ba kowane lokaci ka iya karantawa da wannan niyyar domin yana yiwa da sahi ka manta yana yiwa da marici ka manta to kowane lokaci ka tuna kana iya ka karanta domin muhimmancin ta ba dole ne bata da wani lokacin da kike dole sai lokaci kaza amma ambatar wannan lokacin saboda falalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bar cewa in ka fade ta da sahi to kaga koda ka saki fadinta ko ma dai baka saki fadinta ba yanzu to na sahin ya isan maka da Allah zai kawo mara suwa zaka rasu da aljanni haka idan ka fade ta da marici to koda ka ta cikin dare ka fade ta kuma baka tashi ka fade ta ba tunda ka fade ta da marici to in Allah karbe ka a wannan lokacin zaka rasu da aljanna amma shi kuma kari kullun ana son sa saboda ka duk lokacin da ka samu dama ka karance ta amma wancan lokutan saboda ni saboda kada ka shagala shi yasa muke bada shawara kamar shi waton wiridi ne na wannan lokuta Allah subhanahu wataala ba mu ikon karantawa bari in saki maimaita wannan addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ma'anar wannan addu'a shine Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah kai ne ubangiji na ba wanda ake bautawa da cancanta an ba kai ba sama da kasa da ko ina ba wanda ake bauta ma in ba Allah ba Allah kadai ke da wannan ibada shike da wannan haƙƙi na bauta to ka tabbatar da wannan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kace ba wanda ake bautawa da cancanta an ba Allah ba khalaqatani Allah kai ne ka halice ni wanda duka ga yazo duniyan nan to halitta ce ta Allah Allah ne ya kawo shi ai halice shi duk komi halitta ce ta Allah kace Allah kai ne ka halice ni wa ana abduka ni bawanka nike kowa bawa ne na Allah salihai bayin Allah ne fajirai bayin Allah ne annabawa da manzanni da mala'iku dukannin su bayin Allah ne saboda annabawa suna da alfahari ake musu bayin Allah mutanen kirki suna alfahari ake musu bayin Allah saboda ake ma bawa Allah karrama ka ne akai girmama ka ne a jingina ka cewa kai bawa Allah ne wa ana ala ahdika wa wa'adika ni kuma ina kan alƙawalinka da kuma alƙawalinka malamai suka yi maganganu game da ahadu da kuma wa'adu domin ana hadisi ya hada su guri daya idan da ba hada su akai guri daya ba to ɗayan yana wakiltan ɗayan al ahadu shine al wa'adu to amma kuma idan aka hada su malamai suna kokarin su fitar da me bambancin su wasu sai suke abin da ake nufi da ahadika wato alƙawalin da ka dauko tsakaninka da Allah cewa zaka yi kaza idan kai wannan abun wato irin sallah irin azumi irin abun da ya kamanci duk wata ibada da ka dauko ko ne alƙawalin da ka dauko tsakaninka da Allah cewa zaka zo kai wannan shine ahad shi kuma alwa'ad suka ce alƙawalin da Allah ya ce zai baka bayan ka sallah misali ko kai azumi to alƙawali ne shi kuma Allah zai biya ka shine wa'ad wasu kuma suka ce a'a ai dukkanin su karfafawa ne kawai ahad shine alƙawalin da ka dauko tsakaninka da Allah cewa zaka zo kai masa biyya to shine kake tabbatarwa cewa eh ina kan wannan alƙawalin bana sabawa wa wa'adika ina kan alƙawalinka da ni dauko ka kamar ka karfafa wancan ne wasu kuma suka yi samu haka suka yi musu bambancin nan to a takaici kana da nuna cewa kai kana bisa alƙawalin da ka dauko ga Allah dukkanin mu mun dauko alƙawali cewa zamu zo mu bauta ma Allah shi kadai a duniyan nan zamu zo mu bi annabi Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sauran wa'anda suka zo ba wannan zamanin namu dukkanin wanda zai zo duniya ya dau alƙawalin cewa zai imani da sauran annabawa gaba daya zai imani da annabin da allokacin sa to wannan alƙawali ne wanda muka dauko to kuma sai kace masa da atu gurgudun iyawata domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba kallafa ma rayuwa sai abun da take iyawa shi yasa sai kace masa da atu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan gurgudun iyawa mutum baya abun da baya iyawa azumi da zakka da haji da ibada da sada zumunci da menene duka min su ibadodi ne to amma ana yi ne gurgudun abin da ake iyawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa a duk lokacin da ni umurce ku da al'amari to ku zo da shi gurgudun iyawar ku umurnin da annabi ya bayar ko da Allah ya bayar to bawa yana yi gurgudun iyawa ne sallah ana yin ta ne da tsaye ana yin ta ne da ruku'i da sujada to amma idan mutum ba ya wa'annan to sai ya gurgudun abin da yake iyawa azumi ma haka an ce ayo azumi wata ramadana gaba daya to shi ma idan ka ji baka iyawa Allah bai kallafa ma ba to dukkan wata ibada da Allah ya kallafa cewa bayan Allah su je su yi to idan mutum yana iyawa ne in bai iyawa Allah bai kallafa mai ba la yakallifullahu nafsan illa wus'aha wannan shi yasa hadisi yake masada'atu gurgudun iyawa ta a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina roƙonka Allah ka tsare ni daga sharrin abun da ni aikata domin dukkanin muna ayyuka wa'anda ba su dace ba babu wanda baya laifi kullukum khata'un dukkanin mu muna kuskure da dare muna kuskure da rana muna saba ma Allah babu wani wanda bai saba ma Allah amma wani hadisi na cewa da a ce ba ku saba ma Allah da Allah sai ya tafi da ku gaba daya sai ka wa'anda ke sabon Allah su nemi gafara ga Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah gafara ayini da yana yi so 70 zuwa so 100 sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah gafarta masa kuma Allah da kansa yake cewa yaghfirullahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu 'alayka wanda yi annabawan Allah suna wannan suna neman gafara ga Allah mu kenan min babi aula to kaga muna ayyuka wa'anda basu dace ba ya kamata kowane lokaci mu dinga istighfari mu dinga tuba zuwa ga Allah mu tsaya mu yi tunanin ayyukan da muka aikata wa'anda ba na kware ba irin cin naman da muke na al'umma irin cin naman da muke na shugabanni irin zagin da muke wa wasu irin cin mutuncin da ake wa wasu irin cin amanar da ake yi irin ƙarya da ake yi irin giba da ake yi irin hasadar da ake yi da sauran wasu ayyuka waɗanda suke ba sa da kyau Allah ya haramta ka tsaya ka yi karatun tanatsu ka tuna da cewa kayi kaza to sai ka tuba ma Allah a wannan lokacin da ka tuba ma Allah sai ka istighfari ka roki Allah ya gafarta maka su daga wannan lokacin Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka to wannan shine abin da kake nufi kenan min sharri ma sana'atu daga sharri abin da ni aikata kenan kai da kanka ka san ka aikata haka ni da kaina na san na aikata babu wanda bai san laifinsa ba to sai kai kokarin ka fada ka yarda da cewa kai laifi domin daga cikin ka'ida ko kuma daga cikin abin da ke taimakawa Allah subhanahu wataala ya yahe ma kai da cewa kai laifi domin koda tsakaninka da dan uwanka ne ke jayayya idan mutum bai yarda da yayi laifi ba to yana da matsalar mu'amala amma idan mutum yayi laifi zai ce ma ya yarda yayi laifi kuma yana roƙon ka yahe masa to wannan zai sauki ka yahe masa ko da tsakanin ma'aurata ne guda biyu idan ta yi ma laifi ba ta ma yarda da ta yi laifin ba to zaka ji wahalar ka yahe mata amma idan ta yi ma laifi ta yi da ita na yi laifi kuma ina roƙon a yahe mini to wannan zaka ji daɗin yahe mata kuma ba zaka rike ta ba da wannan laifin saboda ta yi da laifin haka kai ma idan kai mata laifi kuma kai da kai mata laifin kuma kar roki ta yahe maka ita ma za ta ji dadin ta yahe maka haka duk wani wanda kake zama da shi idan yanayi na zamantakewa ya hada ka da shi haka saba masa to idan ka yarda da laifinka ka dau laifinka kuma kar roki a yahe maka to yahewar za ta zo mai sauki ce amma what is problem shine kai laifin baka san ma kai laifin ba baka ma yarda da kai laifin ba to yana da wahala wanda kawai laifin ya yahe maka to shi yasa anan kana gaya ma Allah kai laifi kuma kai da laifi ka dauki laifinka kuma kana roƙon Allah ya yahe maka to wannan zai sauki Allah zai yahe maka dama haka Allah yake so to wannan shine abin da ka faɗa kace min sharri ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya kuma ina yarda da ni'imomin da kanma ina furtawa ina yarda ina gamsuwa na san da ka min ni'imomi wannan ma yana da cikin dabi'u kyawawa ko da mu'amala ka tsakaninka da dan uwanka idan mutum yayi ma alheri kai da ya ma alheri kuma kai masa godiya to manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda mai gode ma mutane ba to Allah ma ba zai gode masa ba wanda ya nuna kenan idan mutum yayi ma alkhairi yamma wato abu wanda ke zama alkhairi mun ce alkhairi kalma ce wadda ta shafi abubuwa da yawa ayyukan da suka shafi duk wani abun da ake rayuwa ke bukata alkhairi ne kila kudi ya baka kila ka shiga cikin wani hali ya tsamo ka a ciki kila kuma wata alfarma yayi maka kila wata magana mai dadi yayi maka kila sakan ma fuska yayi duk wannan alkhairi ne duk al-ma'ruf ne duk alkhairi ne to duk wannan abubuwa idan mutum yayi masu kai dade yayi ma kai dade ya taimaka maka sannan kuma sai kai masa godiya to wannan zai sa ya ji dadin kara ma gobe zai sa kuma shi ma kai ne ka karfafa mai gwiwa cewa gobe ma ya ba wani hakan bayan kai yayi maka so wannan shine kake wa Allah Allah yayi ma alkhairi ya baka lumfashi ya baka abinci ya baka abun sha ya baka lafiya ya baka rayuwa ya baka wani baka ilisawa inta uduni matallahi la tusuha da za ku ci gaba da lissafin ayyukan da Allah ya yi muku na alkhairi ba ku iya lissa su faɗi su gaba daya to duk ka'idar cewa wannan ayyuka Allah ya yi masu saboda ka tunna ko Allah ya ma wa'annan ni'imomin gaba daya to kana godiya ga Allah subhanahu wataala ga wannan ni'imar da ya maka sai ka saki cewa wa abu bi zambi kuma har yanzu ina fadin cewa ina yarda da cewa na saba maka ka saki maimaita cewa kuma har yanzu dai ka ji da kai laifi kenan ina yarda da cewa ina da laifi to abun da nake fata ko guri na yanzu gare ka ya Allah farfirli Allah gafarta mini to kaga ka kai ga martabar da Allah yana yahi ma kai tsaye fa innahu la ghafuru dhunuba illa anta kuma ka saki kamba ma Allah da girmama Allah ka nuna masa cewa ba wanda ke iya yahi zunubi in ba shi ba Allah wannan kuma haka take ba mai iya yahi zunubi in ba Allah ba to ka riga ka yadda kai saranda kai laifin kuma ka yadda cewa ba mai yahi wannan zunubin sai Allah to wannan abin da ka fara kenan kace fa innahu la ghafuru dhunuba illa anta domin ba mai yahi zunubi sai kai to ashe wannan shi ma kai ne yana taimakawa koda mu'amala ka tsakaninka da mutum abunda ka san ba mai iya wannan abun sai wani misali wani al'amari wani taimako kake bukata yayi ma kuma ba mai iya ma wannan taimakon in ba wani ba in ka zo gare shi ka nuna ya ma alkhairi ya ma kuma ka fada mu cewa to irin wannan taimakon gaskiya ba wanda ya kamata a nema yi mi wannan taimakon in ba kai ba kulbati muni ya lalace kuma dukka anguwan nan gaskiyar magana bana tsammanin cewa akwai wanda ke iya zuwa gyara mana wannan kulbatin in ba kai ba wanda wannan shi yasa muka zo muka same ka a taimaka a gyara mana wannan kulbatin wannan magana da ka faɗa masa za ta dan karfafa mai karfin gwiwa cewa yi ya ji to ballenta ubangijin Allah da ya halice ka wanda wannan abun da ka roƙe shi confirm lalle ba mai iya fi zunubi sai shi amma kila wancan dan adam da kake mai ba mai iya gyara wannan kulbatin in ba shi ba ba mamaki akwai mai iya gyara kulbatin amma dai kai ma haka don dunya ji dadi to shi Allah ba wai dunya ji dadin ba eh haka din take haƙiƙa ne lalle ba mai yahi zunubi in ba Allah ba idan ka dauko zunubi duk wanda yake ya yahi ma zunubi ƙarya yake ma bai iya yahi ma zunubi waki yahi ma zunubi shine Allah hakika saboda wannan aiki ne na Allah wanda ka bai sa masa shi Allah yana son kullun aiki ne a bashi da aikin sa wannan yasa kenan in ka ce ya Allah ba mai yahi zunubi in ba kai ba saboda ina roƙon Allah ka yahi mini wannan ka kamba ma Allah ka girmama Allah Allah kuma zai kalle ka da idon rahama yayi maka jinkai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a yake duk mutumin da ya faɗi ta da sahih Allah karbe shi a wannan yinin dakhala aljanna ya shiga aljanna kaga manzo Allah sai zo da shi da fi'lu madhi cewa ya ma riga ya shiga saboda ka faɗa da kikkiawar niyya kuma ka faɗa da guri cike da guri cewa lalle Allah zai saka aljanna in ka faɗe ta so wannan faɗin da ka faɗa manzo Allah ce ai har ka riga ka shiga ma haka in ka faɗa da marici kuma sai zan Allah ka ma rasuwa kar rasu a cikin wannan daren to shikenan kuma ka shiga aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma baki daga bakin manzo Allah wanda baya ƙarya zan sake maimaita addu'ar kamin mu shiga hadisi na gaba wanda mujaddidi ya kawo mana a wannan littafi yana cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine addu'ar kawai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mujaddid yake cewa wa min zalika ma ja'a fi sahihayn daga cikin kuma wa'annan zikirin da ya kamata mu ba su muhimmanci a rayuwar mu akwai wani zikirin da yazo cikin sahih al-bukhari da sahih muslim daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhum wa abdullahi ibn abbas jini ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ɗaya ne daga cikin manyan sahabban da duniya ta sani ayyukansu na alkhairi suka bayyana ana ce masa abdullahi ibn abbas ibn abdul muttalibi kuma ibn hashim ibn abd manaf al hashimi abul abbas al makki thumma al madani thumma taifi mun ta fadin tarihin wannan shahararren sahabi jini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai daga cikin manyan matasa masana Allah masana addini masana musulunci mabiya ga Allah mabiya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ki yana dan karimin yaro ake ja ne ana kai shi majalisar dutijawa ake kai shi majalisar manyan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya ce Allah ka fahimtar da shi alqur'ani ka fahimtar da shi addini kuma wannan addu'a ta karbu shine ake cewa tarjumanul qur'an wato kafintan qur'ani masanin alqur'ani abdullahi ibn abbas kuma ana ce masa hibru hadhihi al-umma kenan jagora ko kuma mu ce wani irin tabci na wannan al'umma ana nufin kurarri a cikin wannan al'umma gaba daya yana da hadisai kusan hadisi 1660 wanda aka samu a